yau da gobe
daga murya Amerika a Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amerika a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin, shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Ruqayyah Basha. Sai a gyara zama domin jin wainar da ake toyawa a cikin shirin namu na yau da gobe.
Ina iyaye da suke son aurar da ƴaƴansu a ƙananan shekaru? Ina iyaye wanda suke gujewa daukan hidindimin ƴaƴansu? Ina iyaye wanda ba sa ba wa ƴaƴansu ilimi mai zurfi sai su aurar da su? To duk ku matso, yau shirin yau da gobe zai tattauna ne kan abin da ya shafi auren wuri. Me yasa ake auren wuri? Wasu illoli auren wuri ke haifarwa? Sannan kuma wasu irin matakai ya kamata a dauka domin dakatarwa ko kuma hana waɗannan wato auren wuri wanda hakan ke zama matsaloli ga rayuwar ƴaƴa mata? Masu sauraron mu, ta fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da ni, Ruqayyah Basha. Kazalika kuma za mu garzaya fagen waƙe-waƙe, sannan kuma a ƙarshe za mu leƙa ɓangaren ƙwalama. Baji mai baƙuwar mu a yau sa ta girka mana. Sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar zai kasance a cikin zauren namu. Dalla, to yanzu dai zamu fara ne inda bakin namu za ku gabatar da sunayenku.
Sunana Malama Binta Isa Yahuza, wacce aka fi sani da Rauda Orphanage and Widows Foundation.
Sunana Abubakar Umar.
Sunana Kabiru Yusuf.
To haka yake masu sauraro, a yau dai wato shirin zai mai da hankali ne kan abin da ya shafi auren wuri, wanda wasu suke ganin kaman auren wuri din nan matsala ne wanda mata, ƴaƴa mata suke fuskanta. ƴa mace bata girma ta kai munzulin da ta san menene aure, wato menene ke tattare da rayuwar aure ba. Kawai da ta taso, iyaye suna ganin ai ta riga ta kai shekara 14, shekara 15, ai kawai ai mata wato aure. To amma irin waɗannan matsaloli da ake samu, an fi samun su ne a karkara, ba a cika samun su a wato cikin gari ba. To a yau dai zamu wato tattauna kan wannan batu, mu ji shin me ke janyowa ai auren wurin, sannan kuma wasu irin matakai ya kamata a bi domin wato magance irin wannan matsala na auren wuri. To ina fara da ke Hajiya Binta, kin ji maudu'in namu zamu tattauna kan abin da ya shafi auren wuri. Shin in aka ce wannan auren wurin ma me yake nufi?
Abin da auren wuri yake nufi shine ga iyayen mu na daca a karkara. Idan yarinyar ki ta taso, misali ta kai shekara 13 ko 14, to ba ki la'akari da abin da yake gidanki ko yake ɗakin ki, kin fi hangen abin da yake gidan wani. Saboda ƴar wancan ta yi aure shekara 13-14, ke mata ki bari in ta taso za ki yi mata abin da aka yi ma wancan. Abin da yake kawo auren wurin nan kuma kaga an samu matsala shine yarinya bata fahimci me ya aure ba. Karshen ta shi ma namijin da za a aura mata bai fahimci me ya aure ba, an tashi an tara kananan yara a wuri daya. To karshe sai kaga auren bai kai wani wuri ba, an samu matsaloli har ya kai ga an fara samun rigingimu tsakanin iyayen miji da iyayen mata. Wannan tana ni baka rike min yata ba, wannan su ma suna ai su ma an cuce su ko ganin abin hannu zai iya sa ayi wannan auren da dai sauransu. To akwai matsaloli gaskiya da ake fuskanta musamman mu iyaye. in har zaki ce abin da waccan tema yarta ke ma shi zaki mai aiki to ana fuskantar matsaloli da yawa in aiki ta samu miji shekara 14-15 alhamdulillah ki aurar da ita in kin san ta kai munzalin da zaki mata aure ki amma kar ki tunanin wai waccan iyayenta sun mata aure shekara 13 ke ma kina burin idan taki ta kai 13 bari ki mata aure saboda kar nan gaba abu ya zo ya zama na gori ai aiki sai da ta kai shekara 20-17 sannan kika aurar da ita abin da yake kawo haka ma ana cewa ƴaƴan suna da bakin jini in kai musu aure da wuri shine wai suna da farin jini to ni dai dan aurar da ƴata 13 ta zama karamar bazawara gara in bata te bakin jinin ta kai 20 din aurar da ita inji za su zauna lafiya to ana samun kananan zawarawa yanzu in kika je kotu zaki ga mafi yawanci yaran da basu kai 20 ba 19-18 sune ake kashe ma aure saboda an yi musu auren da ba su ma suka nuna suna so ba hadaka ne irin na iyaye musamman na ƙauyen nan gaskiya akwai matsala akwai matsala a ƙauye sosai
to haka yake Aisha Abubakar inna dawo kanka kaji abin da Ajiya Binta ta faɗi game da wato abin da ma ya shafi auren wurin gaba daya to a matsayin ka na ɗa namiji wanda kuma uba ne kana ganin cewa ayyuwa ya mace aure daga sanda ta fara tasowa shine maslaha ko kuma dai a maida hankali wajen wato ilimin ta ta samu ilimin addini har ma da naboko tunda abin da zamanin yake ciki kenan
yawa assalamu alaikum kamar yanda malamuwa Binta ta riga ta yi bayani kusan ta riga ta gama bayanin komai da komai illa iyaka abin da nake ganin zan iya karawa shine musamman gurin bangaren ilimi din nan ta bangaren shi da namiji da bangaren ya mace duka akwai karanci na ilimi a tattare da su gurin yi musu wannan aure na wuri ni ina ganin cewa koda kaza mutun zai yi kiwo yana da kyau ko kuma ko ma kaza mutun zai kiwo yana zuwa ya je ya bincika ya gani wani irin abinci za a ba su wani irin magani za a ba su gurin da za su kwanta inda za su shaka iska sai numfashi mai kyau amma aure abin da mutun zai dauka ku yi aure zan dan sa turanci for a lifetime mutun zai dauka ya tafi da shi har izuwa sai dai mutuwa ta raba to mutun ne zai yi aure amma bai san mata arifin menene aure ba ita ma ta bangaren yarinyar bata san menene aure ba to kwadayi ne yake jawo iyaye suke yi wa ƴaƴan aure na wuri kamar yanda malama Binta ta riga ta yi magana ganin abin da aka yi wa ƴar wance ita ma ta ce shi za a yi wa ƴarta a je a samu bazawara karamar bazawara ko shi a samu karamin bazawari gaskiya ina ganin rashin ilimi ne sosai sai kuma kwadayi daga bangaren iyaye
da kace kwadayi daga bangaren iyaye ne haka yake
ni abin da yasa nace kwadayi daga bangaren iyaye ganin an yi wa ƴar wana aure gashi kamar yanda Hajiya Binta ta bayani an je an kai kaya an kai kaza an kai moto wani yaron ma bai san ma menene bai san ina hankalin shi yake ba bai ma da ilimin amma ganin uban shi yana da wani abu iyayen shi suna da abun hannu to in aka zo ake sallama aka ce ai dan gidan wane ne yake neman yarku to za a ce ai an riga an bada ganin wannan abun hannun nashi shi kuma bai san menene aure ba bai da ilimi karatun addini ba zuwa yake ba ita ma yarinyar karatun islamiya ko boko bai ishe ta sosai ba sai a zo a yi aure daga baya a gabayan wata biyu bayan wata uku aure ya zo ya lallace akwai wani aboki na bana mantawa yana ganin mun yi aure shi ma ya zo ya ce aure zai sana'a ta kamar mai bai da sana'a islamiya lokacin mun yi da shi ya ringa zuwa islamiya daga aji biyar ya riga ya daina zuwa saukan nan bai tsaya yayi ta ba daidai da addu'a da ake yi in an riga an shiga gidan aure ka dafa kai bai ba abin da ya iya sai da za a shiga ciki a kai shi malam Abubakar dan Allah ya addu'a nan take wannan abun kunya ne kuma shi ne za a zo a ce za a baya shi ma kuma wai yanzu ya kai matakin da za a ce zai ba wani tarbiya bayan ilimi bai ishe shi ba tarbiya bai ishe shi ba gaskiya wannan abun yana damun al'umman mu sosai
a Aji Kabir kaji dai abin da ake fada akwai karancin ilimi da ke damun wato matasa wannan zamani da ake ciki to amma kuma in muka duba iyayen mu wani lokaci akan cewa gara auren wuri da alalace da wuri shi isa wasu iyayen suke aurar da ƴaƴansu saboda akwai iya mace da zaka ganta idonta ya bude kuma ba babba bace karamar yarinya ce to sai ai ta tunanin wannan da za a ce a bata ilimi ta yi boko gara a aurar da ita a wato hikiman wasu iyaye kenan na aurar da ƴaƴansu wasu iyayen kuma gani suke ai gara ma dai kawai tunda yanzu zamanin ya riga ya lalace da ƴan nan za ta zo ta jawo mana abun kunya gara mu aurar da ita to kai kana ganin maslaha ne a ce wai saboda kuna gujewa ƴakku ka taba fada wani yanayi ku aurar da ita da wuri wanda kuma hakan shi ma wani matsala ne mai zaman kanshi
kamar yadda Hajiya da Malam Bakar suka yi bayani ni a mahangata ko a nawa tunanin aurar da yara a shekarun da basu kai ba wannan ba maslaha bane ba mafita bane musamman wai a ce a aurar da su ana gudun kar su fada kila wani yanayi da ba shi kenan ba wannan ba daidai bane gaskiya banda nake fahimta ko nake gani shine matsawar dai iyaye za su tsayu da haƙoƙin ƴaƴansu a kansu so insha Allah duk ba za a fada wannan ba yara da suke fadawa irin waɗannan harkokin kusan kaso 70 ko 80 zan ce laifi ne na iyayensu matsawar dai iyaye za su sa ido akan tarbiyyar ƴaƴansu karatunsu su dauke musu dukkanin wani nauyi da Allah ya daura musu to insha Allah suka hada da addu'a to da ikon Allah Allah zai taimake su
so Hajiya Binta in na dawo kanki ana cewa rashin tarbiya shike sa in aka ma yaro auren wuri ba bashi tarbiya tun da ya fara tasowa ba akwai lokacin iyaye da kakanni ma ba ma zaki san ba zaki san wane ne mijinki ba kai ma ba zaka san wace ce matanka ba a hakan zai auren kuma su zauna lafiya har dai aka taso gaba daya to ana ganin cewa tarbiya shi ma yana bada gudunmuwa sosai wajen tarwatsa auren wuri to kina ganin hakan ne inda kuma wasu ma iyaye a gefe guda kuma suna gujewa responsibilities ma'ana kula da ƴaƴan to da yayya ta dan taso haka saboda ba kudin da za a bata ilimi koko ba kudin da za a yi hidimominta sai a aurar da ita to kina ganin hakan shine
gaskiya akwai karancin ilimi sannan kamar yadda Malam Abubakar ya fadi gaskiya ne kin ga yanzu ba zan manta ba Allah ya ji kan uwar mu baya goye marayu Hajiya Ramatu mai sarari mun taba wani case da ita akan irin wannan issue din sai bayan ta rasu ma sannan komai ya daidaito akwai yaron da aka yi ma'aure shekaran 21 ita kuma yarinyar shekaran 15 to sai ranan da za a je aka yaron nan daki sai yake tunanin wai to shi in ma ya shiga wata ina zai fara sannan ilimin babu ita babu shi babu shi da iyayen shi yan nan ne ita kuma yarinyar daga kauyen Zariyar nan za a dauko ta a kawo ta in lokacin sallah yayi ita ce ma take kokarin waye tashi yaje sallah sai yace to yayi sallah lokaci yayi ne shi fa kyale shi ba an yi mai aure dan ya huta bane to a kyale shi shi bai gama bacci ba ni kan kaina yanzu na rike magana da ni shekara na 15 aka mun aure amma kuma ni na samu tarbiya musamman daga wurin mahaifina nayi tallafiye da yanda kike tunani nayi islamiya nayi boko kuma ni bi hana ni karatu ba nayi rayuwa a cikin ƴaƴan katafawa mun yi zamantakewa tare da su mun taso tare da su amma har ubangiji Allah ya sa ni na rabu da iyayena ban samu matsala ba kin ga tarbiyyar da na yanzu akwai bambanci yanzu misali ina da ya in gari ya waye tana da kanni dan abin da uban ya kawo ya bani sai in ce ke bazan baki ba barin ba kannanki to in na fita uban ya fita kina tunanin za ta zauna to za ta fita wanda ya ganta a hanya ya dauki 200 300 ya bata gobe za ta nemi inda yake za ta bi shi ko da ake cewa talla na bata yaya akwai rashin tarbiya tun farko in ka dauko tarbiya mai kyau a gida ba yanda za a yi talla ya bata ka amma matsalan yana farawa daga wurin iyaye yanzu akwai uban da yake fita tun sallan asuba ba zai dawo ba sai 11 dare ƴaƴan shi ba su san shi ba kwanan nan muna ma kan kisan anan kotun kawo ba a gama ba uban yazo ya samu dan suna fada yace da Allah matsaka ban wuri waye kai sai yace ni ne ubanka yace wallahi har duniya ta nade ba kai bane saboda ni ubana ma ya mutu na taso ban ga uwa ta tare da mahaifina ba kanne na ma sun ce basu san shi ba balantana ne to kin ga duk irin wannan abubuwan shine yake kawo lalacewar tarbiya daga cikin daki ne tarbiya take lalacewa har yazo tsakar gida har ya fita waje duniya ma ta sanya ake ciki amma maganan gaskiya auren wuri a yanzu bai yi ba auren wuri bai yi ba in har an tabbatar da yarinyar nan ba ta da cikakken ilimi ko shi yaron bai da cikakken ilimi. In dai za a ce za a yi aure ne dan ko uban shi yana da kuɗi ko ubanta yana da kuɗi bari a rurruma a yi saboda rayuwar yanzu gaskiya ba shi bane. A bari a ba yarinyar nan tarbiyya islamiyya da boko ta dan karanta ba wai sai ta kai wani label ba. In dai ta san menene rayuwa, ta san menene aure, shi ma ya san meye rayuwa, ya san menene aure, zai iya rike ta ko da bai da sana'a. Iyayen za su dora shi akan hanya a neman mai sana'a, kuma sannan sun yadda da tarbiyyar shi zai rike yarwa ne, to wannan ba matsala bane. Amma a yanzu kan a ce wai za a yi auren wuri, ke baki san inda kanki ya nufa ba, shi bai san inda kanshi ya nufa ba, to akwai damuwa. Kananan zawarawa ga su nan, kin ga yarinya aka ce miki ta taba aure zaki ce ƙarya ne, to irin wannan kwadayin namu na iyaye shine yake haifar da wannan damuwa. Maganan gaskiya shine yake haifar da wannan. Kina tunanin kin ba dan wane, ai yana da kuɗi zaki huta, an yi ma yarinyan ki meye meye, to shi kuma idan aka kwana biyu zai fa wulakanta miki ya, saboda ya san yanda turban auren ta faru, ba fa an yi ne domin Allah ba, dan kudin mahaifin shi zai iya dukan ta ma. Te magana ya ce ai kudi na ne, ni nace ina son ki, ba an yi bane domin kudin mahaifina, to saboda haka dole ki yi hakuri da irin abin da zaki gani. Kaman maganan da Malam Kabir ya faɗa gaskiya ne, abin da uwa ta yi ko abin da uban yayi a baya, dan abin da ka shuka shi zaka girba. To shine suke tunanin bari mu ma mu rurrufa mu yi ma yaran mu aure da wuri, kar su kai wannan label din abin da su iyayen suka yi, su ma ƴaƴan ya zo ya faru da su, to komin daren dadewa abin da kai madan wani za a yi manaka, ko ai aure da wuri ko kayar ai aure da wuri, sai dai fata mu Ubangiji Allah ya samu umman gane iyaye mu gyara, shine kawai.
To ma sauraron mu, anan za mu dakata da wannan tattaunawar, sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin cigaban wannan tattaunawar. Kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen waki-waki, amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo, shirin namu zai dora.
Kake masu sauraro, inda muka dawo fagen waƙe-waƙe, kuma a yau muna tare ne da babban mawaƙi wanda ya shahara a fagen waƙa, inda zai bayyana mana gwargwarmaya nasarori da kuma irin wato ƙalubalen da ya fuskanta da kuma irin daɗi da wannan sana'a ta waƙa ta haifar mashi tun daga lokacin da ya fara har izuwa yau. Amma dai masu iya magana suka ce waƙa a bakin mai ita ya fi daɗi. Ya sunan baƙon namu na yau?
Sunana Ibrahim, wanda aka fi sani da A Mazaje.
To me ya jawo hankalinka ka je wato kana so ka shiga wannan harka ta waƙe-waƙe?
Wani lokaci mai tsawo da ina karatu tare da abokan karatu na sukan kawo min littafin Hausa na karanta musu. So idan mun fita break haka, sai na dan hada mun dan abinda zan dan samu dan siya abu haka mun fita break. So sai muke dan sauraron waƙoƙin Aminu Alan waƙa. Kawai wata ran sai nake cewa kai, ni ma fa ina ganin kamar zan iya yin waka. Sai wani aboki na ba zan manta ba, ana ce masa Isa.
Tun daga primary kenan ko
sai? Tun daga primary. Sai yake ce mun ai na yi kankanta da zuwa studio. So akwai wani bawan Allah ana ce mai Bigan Muhammad Bana ta Ngome yake. Daidai gwargwado a masana'antar nan an san shi sosai. Dan kusan shi ne ma jagaban Umar M Sharif. Mu ma muka zo daga baya. Sai nake cewa zan same shi masa bayani, ina so in fara waka. Nema na je gida sai nake gawa mama na ina so in fara kan waka. A wancan lokacin kin san lokacin ana da dauka abun wani irin abu haka daban. Sai su fara cewa kar in bari yaya na yaji saboda zai mu hukunci. A haka dai muna dan tafiya a haka har muka gama primary school. Sai wata rana akwai shi yaron banan. Sai muka haɗu shi ana ce masa Abban Bana. Sai ya ja ni studio, sai naga to ai yadda nake dauka studio ma ba haka yake ba. Normal ma zan iya zuwa ashe kamar ko yadda ko ina za ka je ka zauna ka yi mu'amala da mutane kamar haka ne. Sai muka yi magana da shi, na ce ina so in fara waka. In ban manta ba, sai na fara rera wani waka na mai suna Nana. A lokacin ba ma kiɗa na gita, daga baya aka zo aka sa mata kiɗa. Wannan shi ne takaitaccen dalilin da ya jawo ni cikin harkar nan.
To a daidai lokacin da ka ga ka yi amanna da shiga harkan waka, ta wani hanya ka bi domin ka ga cewa ka cimma burinka?
To a daidai lokacin da na yi waccan wakan na fuskanci surata kaina ɗan unguwa da abokai haka da abokan iyaye to sai na dakata a wannan lokacin da na dakata a wannan lokacin sai na dawo sai na register da wannan studio da na aiki sai na fara koyon kiɗa sai na dakatar da maganan waka so a wannan lokacin da na fara koyon kiɗa ina na shiga secondary school ina zuwa makaranta ina dawo sai na je gurin ina dawo daga gurin na tafi islamiyyar yamma so daga wannan lokacin sai kuma gobe zan ƙara kuma studio so dai haka na fara fahimtar kiɗa da na fahimci kiɗa na fara yi da kaina sannan da na gama secondary school sai kawai na shiga ka'in da na'in harkar har shi ne har muka kawo wannan matakin
to wani irin waƙoƙi ne mazaje yake yi dan akwai masu waƙoƙi ta soyayya akwai masu yin na siyasa na sarauta na aure da sauran ne abubuwa ko na hip hop ma
to gaskiya magana ni na fi bangaren soyayya siyasa aure suna da dai sauransu haka amma na hip hop ne gaskiya ban tsallaka can ba
so wani waka ka fara rerawa
to wakan da na fara rerawa shine wani waka yar Ethiopia wanda nake cewa
ciwon ido na babu magani sauti nake ji cikin razani a mafarki na fara san ki gimbiya magani sauti nake ji cikin razani amma farki na ganki ya sarauniya ki sha ado fuskarki da kulliya ki yau daban a matan duniya ki sa kaso a cikin zuciya wanda ki bani rike ni ki jani ki sa zobe suna ki tashi na ba ki karwara be ya masoyiya
haka yake masu sauraro da fatan kun ji dadin wannan waka da wato bakon mu a yau ya rera mana to mazaji in muka dawo cikin tattaunawar namu lokacin da ka shiga wannan sana'a ta waka ko wasu irin kalubale kake fuskanta daga abokan hulɗa da kake waka tare da su
gaskiyar magana ina da kyakkyawan mu'amala da abokan harka na actually ma dai ni mutum ne wanda abinda aka fi sheda ni da shi shine ina da fushi so amma da na shigo harkar ne mu'amala da mutane sai na kan sarrafa fushin nawa so da yawa so kuma duk abin da zaka fuskanta nasara in aka ce kana neman nasara to dole zaka fuskanci kalubale to irin wannan dai mun fuskance su sun zama mana tsanin da muka taka kai matakin da muke yinsu
to bayan kalubale kowane dan adam a rayuwa yana son duk abubuwan da yake zama yana samun cigaba a wannan harka ta waka wani irin nasarori ko cigaba ka samu
gaskiyar magana na samu nasarorin da ba zan iya misalta su ba sai dai in ce alhamdulillah babban nasarar da zan iya alfahari da ita shine ta masoya domin duk abin da zaka yi idan babu masoya ba a nuna maka kauna ana nuna abin da kake yi yana yi so ni ina ganin kamar ana samun guyonka zai rika yin sanyi to babban nasarar da nake alfahari da ita ita ce ta masoya domin duk abin da nake samu ko kuma nake kan samu da na samu na mallaka dalilin masoya na same shi
to wani waka ne yanzu wanda a cikin wakan ka shine bakandamiyarka
bakandamiyata ita ce wani waka da nayi da ake kira da zafin hannu to kalaman da ne a cikin waka shine dalilin da yasa waka ta zauna a zuciyata
to da ni da masu sauraro zamu so ka raira mana wannan waka mu ji ya yake kuma mu ji wasu irin kalamai akai amfani da shi wanda kai ka zabe shi ya zama wato bakandamiyarka
to wakar da ita ce hanshinta da nake cewa
da sanni soyayya ke taba ruhi da samu muhalli a zuciya ina da zabi na ba a fi shi zafin hannu ba
to
To haka yake masu sauraro, idan muka dawo gefen kwalama, kuma a yau muna tare ne da bakuwar mu, babban bakuwar mu, inda ta kware wajen sarrafa nau'ikan girki kala-kala, wanda idan kika gwada mai gida a gida sai ya manta cin abinci a waje. To amma masu iya magana suka ce waka a bakin mai shi ya fi dadi. Ya sunan bakuwar namu na yau?
Sunana Munira Ahmad.
To malama Munira, me za a girka mana yau ne a cikin zauren namu?
Wai da wai, ina tunanin madan leka Lagos.
To
aleka
gaskiya kam ya kamata.
To akwai wata miya da wato ake ci a Lagos, wanda zaki ga miyan ana iya cinta da tuwo, ana iya cinta da shinkafa ko taliya. Sunan miyan wato kuku in ce ana ci kiran miyan eforiro injiyar bawa.
To masu sauraron mu, da fatan dai za ku biyo mu don jin yadda wannan miya mai tsinka kunni za a nuna mana yadda za a sarrafa wannan miya. To idan mutum yana sanya wato yi wannan miya na eforiro da kika faɗa, me da me uwar gida za ta tanada?
To abubuwan dai da za ka tanada ba wasu masu yawa ba ne, ba ana buƙatar uwar gida ta tanaji alayyahu, attarugu, tattasai, ganda, ɗan kayan ciki ko nama, ya dai danganta da yanayin aljihun mai gida ko ko uwar gida. Sai kuma ƴan kayan ƙanshinka, crayfish da sinadarin ɗanɗano, sai manja.
Haka.
To za ka fara wannan miyan ne da ka ɗora tsaftataccen tukunyanka, ka zuba ruwan zafi. Idan ya tafasa daman ka tanadi alayyahunka, kayanka alayyahunka ka tanade shi, to sai ka zuba shi a roba, sai ka zuba ruwan zafin. Idan ka zuba wannan ruwan zafin ya ɗan yi mintuna kaɗan, sai ka ɗaure wannan alayyahun naka, ka bar shi a wato abin da ake kira da sieve. To a shi wannan dabaran sa wannan alayyahun a ruwan zafin shine, ita miyar eforiron ana son a ganta da koriyarta, wato kada ganyen ya dahu da yawa. To bayan ka tanadi wannan ruwan zafin, ka ɗaure ganyenka a cikin ruwan zafin da gishiri da sauransu, sai ka mayar da tukunyanka, wato wanda babu komai a ciki, a cikin wato kan abin da uwar gida take amfani da shi. Sai a zuba manja, a sa albasa, ka ɗan soya, ka ɗan sa jinja garlic ɗinka a ciki, sai ka sa ɗan jajjagaggen kayan miyanka. Shi dama eforiro idan za a yi, ba a jajjaga kayan miyan ya jajjagu da yawa, kawai dai za a ɗan jajjaga shi dai saffa-saffa haka. To za ka sa ɗan atarinka da ka tanada da tattasai, wasu ma ba su fiye sa tumatir ba, sai albasa. To idan ya ɗan soyu, ya ɗan soyu, kai ka san yanayin yanda kake so, ko ko ka san yanayin yanda ya kamata a ce miya ya soyu, sai ka sa gandanka, ka sa kayan cikinka da nama ko kaza, duk dai abin dai da uwar gida take da ƙarfin sawa a cikin miyan. Shi ma idan ya haɗe jikinsa ya ɗan kyau, ka rufe, ya ɗan tsatsafo ruwa ko yaya ne, sai ka zo ka sa ganyen nan naka.
Ba za a sa mishi ruwa ba kenan?
To gaskiya ba a fi ainihin miyan eforiro ba a sa mai ruwa. To daman shi wannan kayan miyan, wannan ɗan ruwan da zai fito da shi, kuma kake manta ai alayyahu ita ma tana da ɗan ruwa a jikinta. To amma wannan ruwan zafin da kika zuba a alayyahun, shi zai daɗa sa ruwan cikin alayyahun bai zai fito har ya sa miyan ya yi ruwa ba. Kin san daman ka riga ka sa shi a ruwan zafi, ka tace shi saboda ruwan ya ɗan tsani. To bayan ka sa kayan miyanka, bayan kayan miyanka ya ɗan fito da ruwa, sai ka ɗauko alayyahunka, ka ɗan zo ka sa a ciki, in ka sa sai ka ɗan juya, sai ka rufe. Bai fi minti biyar ba, dama alayyahu ai ba a so ya dafe saboda sinadarin da ke cikin alayyahu. To kana ɗan buɗe miyan ƙanshin ma da zai bige ka, daman kin san fa akwai crayfish a ciki, ga kuma nama kala-kala,
ga su ganda nan duka,
ga su ganda. To bayan haka ka zo ka juya miyanka, ya ɗan yi minti biyar bayan ka sa alayyahu, shikenan. Sai ka sauke, ka ci shi da tuwo ko da taliya. Ina so mutane su gwada ci da taliya.
Allah ko?
To
haka yake masu sauraro, da fatan uwar gida a gida da take sauraron mu a daidai wannan lokaci, da kin ji yadda wato bakwar mu a yau ta gabatar mana da wannan miya na eforiro, wanda wannan miya dai zaki iya yin amfani da shi ki ci abubuwa daban-daban. Zaki iya cin tuwo da shi, zaki iya cin taliya da shi, har ma shinkafa ga dukkan alama ma zaki iya cin wannan miya da shi.
To masu iya magana dai suka ce laifin daɗi ƙarewa. Masu sauraron mu, da fatan kun ilmantu da shirin namu na yau. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ni Ruqayya Bashir ke muku fatan alkhairi har kullun. Peace, salam.
Masu sauraron mu anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Yau da